yan kasa da hukuma.
Ina barci da gaba da fita, Allah wa dara mai taro ta da waɗanda suke da jawo ta, haka nan da waɗanda ka kawo ta, Allah ka gare mu da tashin.
Masu sauraro, assalamu alaikum, barka da kasancewa da ku ta cikin shirin yan kasa da hukuma. Da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar.
Kin ce duk wani mutum da zaba shi akalla daga 1500 zuwa sama, ko kuma a sayo mutum mashin din da zai aiki da shi, a je a dawo, a sai yau sai gobe sai har muka gari dai muka daina zuwa
1182. Kowa haka ya ga mutum 4500 ne da 70 a Kano gaba daya. Sai abin da ya faru duk lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan, sai su dinga mana hanya.
Ya kamata a kirkiro wani tsari sai da duk wata kungiyar za ta tantance cewa ya kamata ta samu cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a.
Yau shirin zai haska fitila ne akan batun damfar jama'a ta hanyar amfani da kungiyoyin ba da tallafi ko ba da jari kyauta da sunan ƙarfafa sana'o'i ko samar da ayyukan yi a tsakanin al'umma a da ciwo.
A jirga akwai wasu ɗan yunwa da suke karɓo kurki da yawa, rikici duka suke jawowa, kuma ta shi hana su da gaggawa.
Madalla, masu ware ƙalubalen tattalin arziki da ke haifar da tsadar rayuwa a tsakanin 'yan Najeriya, rashin ayyukan yi ga matasa, kana da ƙarancin jari ko ma rikinsa ga matsakaita da ƙananan 'yan kasuwa da masu sana'o'in hannu na haifar da koma baya matuƙa da ci gaban rayuwar al'ummar ƙasar. Hakan dai yana faruwa ne a daidai lokacin da ake ci gaba da samun kungiyoyin ba da agaji ko tallafi barkatai a sassan ƙasar, inda har ma wasu miyagun mutane kan kafa kungiyoyin bogi suna amfani da su wajen damfarar mabukata ta hanyar kwaɗaitar da su cewa za su ba su jari ko tallafin kuɗi da na kayan aiki domin ƙarfafa sana'a.
Sunana Ibrahim Usman Yakasi. Kai wani mutum ne da ya zo wurinmu ya gabatar da wata kungiya wadda yake daga waje take za ta tallafa wa al'umma, kuma kungiyoyi su tallafa wa da kuma 'yan kungiyoyin gaba daya. To an mana irin wannan romar kunnen dai haka, to kuma inda ka san cikin wani hali to kuma ka ji wani abu za a tallafa wa jama'arka, to wannan ta sa mun karɓi abin kuma mun je wa 'yan kungiyarmu da shi, kuma alhamdulillahi kasancewa ta shugaban wannan kungiya sunanta Adi Wei Jallafuntan Multiple Physical Office, za su ba mu tallafi ne kuma sannan za su ba da bunƙasa sana'o'inmu. To kuma mun yi rijista mun biya kuma duk abin da ya kamata mun yi, mambobi namu za mu kai aƙalla mutum 60 zuwa 70, kuma abin da aka biya an biya su naira 2,200 na registration.
Nawa kuma suka ci
lafiya? Sun ci lafiya a biyan duk wani mutum ya ba shi aƙalla daga 1,500 zuwa sama abin da suka ci lafiya shi kenan, ko kuma a sayo mutum mashin ɗin da zai aiki da shi.
A ƙarshe ne ya faru?
A ƙarshe dai haka dai aka ci, ba mun je kaka dawo, a je a dawo, a sai yau sai gobe sai kai har muka gani dai muka daina zuwa. Wannan ya zama darasi a gurin, ya kuma zama jan kunne, kuma ina kira ga jama'a kan cewar ba kowane mutum ne in yi ruwa sai da shi ba nan gaba, domin me domin akwai mutum tarewa.
Sunana Mika'il Abdullahi Yusuf. Wata hukuma ce ana ce mata NAMS, National Agricultural Mechanization Cooperative Society, ita ce ta yi tallawanin program. Muka je muka tambaya, suka ce za a biya kuɗi na fam, sannan za ka ɗau ma'aikata guda biyu, a karan kanka kai fam ona za ka biya 66,000, bayan ka kai fam 2,000 sharaɗin shi ne za ka samu filin guri 50/50, in baka da shi za ka ara ko ka haya, saboda sun ce duk bayan sati 6 za a dinga fitar da kadin, kuma za su dinga biyan mu 250,000 kai 250,000, shi kuma fam attendant ɗinka guda biyu 50,000. A ƙarshen shekara ukun aka yi shi kenan, ya zama naka ginin gurin da kadin da za su zuba na ƙarshe.
To a ƙarshe mai nawa ka ba su?
1,082. Kowa haka ya ga
hukuna?
Eh, sun rubuta a document nasu, sun ce beneficiaries da suka wannan mutum 4,500 ne da 70 a Kano gaba daya. Kai sai abin da ya faru duk lokacin da muka tambaye su yaushe za a gina gonan, sai su dinga mana hanya. To sai muka ga abin yayi yawa ba ansa, shine muke daukan mataki na shari'a yanzu. Wasu sun kai FCC, wasu sun je sun kai report DSS, wasu kuma sun je ana so a shiga kotu amma ba a shiga ba. To mu yanzu sai muka je public complaint. Kamfani kenan na dimbin ɗaruruwa ko dubban mutanen da ake damfara da sunan ba da tallafi a sassan Najeriya. Dangane da haka ne hukumar sauraron korafe-korafen jama'a da kwato haƙƙoƙin al'umma ta ƙasar, wato Federal Public Complaints Commission, ta shirya wani taron wayar da kan jama'a a shiyar arewa maso yammacin Najeriya wanda ya gudana a Kano kuma dukkanin masu ruwa da tsaki a wannan bangare suka halarta.
Sunana Ahmed Adoda din kowa ne ne Federal Commissioner na hukumar karban kura kai ta tarayya da ke Kano. Taro ne da ake yi akan harkoki kungiyoyin sa kai na marasa rijista wato cooperative societies abubuwan da suke yi da irin yadda suke cutar mutane karban kudaden mutane karshe ka neme su karasa a matsayin hukumar mu ta karban korafe mun diba mun ga cewa wannan hukuma muna yawan samun korafe daga jama'ar gari akan irin yawancin wannan abu yana nema ya ta'azzara abin yana yawan samu bilibili take ji anto an samu mutane sama da 2,500 an karbi kuɗi sama da miliyoyi a hannunsu ta hanyar yaudara to shi yasa muke ga muka tara wannan taro domin mu fadakar da su waɗannan ƴan hukumomi da jami'an tsaro da sauran mutanen da suke da ruwa da tsaki akan harkar rijistan wannan kungiyoyi da a fadakar da jama'a a dinga tsayawa ana tantancewa mutane akwai jahilci a cikin lamarin akwai fadayi
amma me kuka lura da shi dangane da ma har ma kungiya ba ta da rijistar gwamnati amma ta kan zuwa ta yi tarika ta hallara mutane a har ma ta karɓi to abin hannunsu
to wallahi akwai sakaci na hukumomin da abin ya shafa ya kamata a kirkiro wani tsari sai da duk wata kungiya za ta zo cewa ya kamata su samu cikakken tantancewa daga hukumomin mu na tsaro kafin ta je ta fara hulɗa da jama'a.
To nan gaba a cikin shirin za mu ji hanyoyin bi domin tantance sahihancin kungiyoyin da ke ikirarin ba da tallafin sana'a ko na aikin yi ga jama'a.
Mun garba ina tausan kanmu ba ma fasawar neman samu sai za a fito a wajen damu ne ya ce mu sabidar ilimi shi ne manufar mulkin kanmu. Kuli babban abu ne gumi shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne aka tun zulumi da yake buɗe ƙofar samu da wuya ta jiga wasu sun fi
ne. A tsare hukumar CAC wato Corporate Affairs Commission da ke yi wa kamfanoni rijista da ma ƙungiyoyi masu zaman kansu a Najeriya na cikin jerin hukumomin da suka halarci wancan taro kuma barista Ummul Khair Aliyu ta ofishin shiyar Kano na hukumar ta CAC ta fahimci hanyoyin bi wajen tantance sahihan kungiyoyi.
Corporate Affairs Commission muna da registry da mutum zai iya zuwa ya saka sunan abin da kake nema zai nuna maka cewa wannan kungiyar tana bin ka'idodin doka ko kuma an yi rijistar din ta idan ba ta nan zai an dan zaka sani kuma idan ma kungiyoyi ne da aka rijistar din su da kamar shekarun da ba a fara komawa online ba shi ma zaka iya biya ka aika through DHS office din mu na Abuja za a iya duba maka rabi hanci kungiyar ko kuma rashin ta
to amma kuna da wannan al'amari gashi ana samun yawaitar kungiyoyi da ba su da rijista har ma kuma suna zuwa su damfar mutane me ke faruwa
cooperative societies kamar wanda ake magana a nan ba sa cikin hurumin abinda Corporate Affairs Commission suke registration a kai waɗanda kuma kamar aka bada misali na NGO waɗannan muna rijistar din sa inda incorporation trust su ma din kamar idan dai mutum ya zo yawanci problem din yana matsalar tana farawa daga waɗanda ake zuwa a sama idan aka same ka wani mataki kai ka ɗauka from your own end ka tabbatar cewa wannan kungiyar da ta zo gurin ka an yi mata registration ba sai ka ga mutum ina son in san ma cewa kai registration ko baka registration ba saboda yanzu idan ina so in damfare ka na gaya maka cewa zan je in yi bincike akan matsayin registration ɗinka da hukuma zaka iya fara registration ɗin nan zaka iya registration ɗin nan kafin mutum ya je ya bincike sai zaka ce mutum kawai a'a bari dan Allah zan yi shawara zan dawo in same ka daga nan kai kuma on your own end abin da ya kamata ka fara yi ka fara zuwa hukumar da ya kamata a ce wannan yake cewa yayi registration ka bincika me shin registration din wannan kungiyar da gaske ne ko kuma ba da gaske bane ba idan ka kuma bincika wannan sai ka fara tambaya to ina son da Allah a nuna min wa'annan a ina suke claiming cewa address din su yake kai da kanka fara zuwa ka gani to inda suke physically idan wani abu ya samu zaka iya zuwa idan ka kai kara ma zaka iya faɗa ai ga gurin da za a iya zuwa a samu wannan mutum a gaya mishi karar
masu rai karshen shirin yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin daukacin abokan aiki Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa huta lafiya wassalamu alaikum
kullum babban abu ne gumi shi zai kankan ga mutuncinmu a ƙasa shi ne aka tun zulumi yake bude kofar sabo da wuya ta jiga wato sun ji.